أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا ينقوى إنا يمانا قيسوا تأدين المسلنجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan safiya ta Alhamis a yau muna 17 ga watan Safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 22 ga watan 8 shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasin mu na 11 a cikin wannan littafi na Almi'atun Nisawiyya min al-Ahadithin Nabawiyya wallafar al-Sheikh Salih ibn Abdullah al-Assaf Allah madaukakin sarki ya mishi rahama a darasinmu na satin da ya wuce mun tsaya ƙarshen hadisi na 13 hadisin sahabi Abu Huraira Allah ya kara mishi yadda da yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce akwai wasu mutane guda 7 da Allah madaukakin sarki zai sanya su a cikin inuwarsa ranan da ba wata inuwa sai inuwarsa muka ji na farko shine shugaba adili shugaba mai adalci wanda mun ji shugabanci a mataki daban-daban tun daga mataki na gida mataki na shugabancin mai gida akan iyalansa mataki na shugabancin uwa akan ƴaƴanta da ƴaƴan mijinta har zuwa mataki na shugabanci na jagora a cikin gari ko jiha ko ƙasa ko wani abu da yake da alaka da haka na biyu yace da matashi ko budurwa wanda suka kadar da samartakansu a hanyar bautan Ubangiji na uku da mutumin da zuciyarsa take rataye da masallaci kullun yana tunanin sallah yana tunanin masallaci yana tunanin darussa da ayyukan alkhairi da ake gudanarwa a cikin masallaci na hudu da mutane guda biyu wanda suka so junansu saboda Allah suka hadu akan kaunar Allah har kuma suka rabu suna nan akan kaunar Allah din sannan na biyar yace da mutumin da mace ma'abociyar kyau da matsayi ta neme shi da su aikata aika-aika na sabon Allah sai yace da ita ina tsoron Allah ba zan yi ba na shida mutumin da ya dauki sadaka ya bayar ya boye sadakan yayi don Allah har sai da ya zama hannunsa na hagu bai san abin da hannun dama ya bayar ba sannan na 7 da mutumin da ya ambaci Allah shi kadai a keɓance sai idanunsa suka zubda wato hawaye to wannan waɗannan su ne mutane guda 7 da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambata mana a wannan hadisi cewa za su fada cikin inuwar al'arshin Allah illa iyaka waɗannan ba su ne iya guda 7 ɗin ba amma wannan su ne suka zama sun tattara abubuwan da in mutum bai fada na biyu na farko ba zai iya shiga cikin na biyu, in bai shiga na biyu ba zai iya shiga na uku har zuwa na bakwai. Wasu ruwayoyin sun kara wasu mutane kamar ruwayar da ta zo da karin mahaddacin Alkur'ani. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace kula daftar da ƴaƴanku akan karatun Alkur'ani da son annabinku, saboda mahaddata Alkur'ani suna cikin inuwar al'arshin Allah ranan da babu wata inuwa sai inuwarsa. Saboda haka wannan shi ma abu ne mai daraja kwarai da gaske, Allah madaukakin sarki ya samu iya kiyayewa. Zamu tashi kan hadisi na 14. الحديث الرابع عشر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها. رواه البخاري. أنكر بودك عبد الله بن عمر ألا يقال مسيدا يتي النبي صلى الله عليه وسلم ألا سكارة تبتع أغريش ياتي idan sta'zanat imra'atu ahadikum, idan matar dayanku ta nemi izinin sa cewa za ta je masallaci sallah, fala yamna'ha, to kar ya hana ta. Rawahul Bukhari. Bukhari ya rawaito wannan hadisin. Wannan hadisin yana koyar da mu darussa ta bangarori daban-daban. Abu na farko yana nuna mana halaccin mace ta je ta halacci sallan jami'i a cikin masallaci. Idan ya zama cewa fitanta zuwa masallaci da irin shiganta ya wato cika sharuɗa da ka'idoji na musulunci, in ya zama fitantan bai gaurayi da wani abu na haram ba, don haka za ta cika sharuɗa da ƙa'ida na musulunci, ta cika sharuɗan nan guda takwas na hijabi kamar yadda muka sani. Hijabin da za ta saka na farko shine ya zama hijabi ne wanda ya sutulce jikinta gaba ɗaya, bai bayyana wani abu na jikinta ba. Sannan ya zama hijabi ne mai kauri wanda yana rufe jikinta, ba a ganin wani abu na jikinta daga waje. Kada ya zama shara-shara, sannan kuma kada ya zama matsatsi mai fadi kenan, sannan kada ya zama akwai ado a jikinsa, sannan kar kuma a sanya masa turare, sannan kada ya zama hijabi ne tufafi ne na shuhura na alfahari, kar kuma ya zama tufafi ne mai kama da kayan arna, kar kuma ya kama da tufafi irin na maza. Idan ya cika wayannan sharuɗa guda takwas a lokacin da za ta fita, za ta kiyaye su, za ta fita da shi ta je masallaci. In za ta yi sallah a gida za ta cika waɗannan sharuɗan, illa iyaka in za ta yi sallah a gida ya halatta ta yi sallah da hijabin da yake akwai turare a jikinsa, wannan babu laifi a kanta. Amma in za ta fita waje ta je masallaci, to wannan haramun ne a kanta ta sanya wani abu na turare. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce dukkanin matan da ta sanya turare to kar ta zo masallacinmu, kar ta matso kusa da inda masallacinmu yake. Saboda haka in ya zama ta kiyaye waɗannan sharuɗan, sannan kuma an amintu daga fitina, fitinan nan kuma mafi girma ita ce fitinan maza, an amintu cewa za ta je masallaci ta dawo lami lafiya, ba za ta fitinu da wani namiji ba, wani namiji ba zai fitinu da ita ba, sannan babu cakuɗuwa tsakanin maza da mata, sannan kuma ba za ta zauna ana ihu da hayaniya da taɗi a cikin masallaci ba. Wayannan sharuɗa ne da wajibi ne a kiyaye su, wanda ita kanta na Aisha Allah ya ƙara mata yadda, tun a lokacin da take cewa inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai dawo duniya yanzu ya ga yadda mata suka mai da masallaci gidan biki, da ya hana su zuwa masallaci. Wannan rayuwar Aisha shekara 1400 da wani abu, take ce da Annabi sallallahu alaihi wasallama zai dawo yaga yadda mata suka koma a masallaci da ya hana su zuwa masallaci. Ina kuma ga ita in Aisha za ta dawo yanzu? Idan ita za ta dawo yanzu kuma ya za ta biya za ta gani kenan. Yau za a zo misali ana tarawihi a watan Ramadan, a warewa mata wajensu, inda akwai masallacin mata an ware su, inda ba masallacin mata a sa labule, a raba maza da mata a daidai lokacin da ake sallah, daidai lokacin wasu suna nan suna zaune suna taɗin su suna hayaniya da ihu, ina jin sautin su yana tashi. Wanda kuma abu ne wanda ya saba maladabi, ko ga namiji a ce ina magana da wani gani gashi na ukun mu yana jin magana, wannan ya saba maladabi. Abinda Allah yake faɗa mana kisar Luqmanul Hakim da yake faɗa ma ɗansa, yana ce da shi waqsid fi mashyika waghdud min sautik, yana ce da shi tafiyarka ka takaita, wato in za ka yi tafiya ka yi tafiya wadda take tsakatsakin tafiya, kai baka yi wato saidi kamar dan Daudu ba, ba kuma kai gudu-gudu kamar mahaukaci ba. Waqsid fi mashika, sannan waghdud min sautik, in za ka yi magana ka dinga wato sassauta sautinka, kar ka dinga daga sautinka yana tashi sama. Wannan namiji da namiji in zai yi magana ba a so muna magana mu biyu da ni da wani ba daidai bane na ukun mu yana jin magana, balle har a ce mace tana cikin masallaci tana magana ga wajen mata nan sautinta har ya dare wajen mata har ya wuce zuwa wajen maza. Wasu maganganun ma maganganun ne za ga bai kamata ya fito daga bakin mai hankali ba, amma an kawo shi masallaci nan ne wajen tattauna shi. Wasu an ɗauko doguwar magana ana so a haɗu ba a haɗu ba sai a masallaci, daidai lokacin da wasu suna nan suna ibada suna sallan tarawihinsu ko tahajjudinsu, daidai lokacin da su kuma suna ɗaga musu hankali da takura musu da hayaniya da surutu. To ballantana kuma ya lil asaf babban abin bakin ciki shine musamman a cikin watan Ramadan din da ake zuwa sallan tahajjudi maza da mata, a daidai wannan lokacin wasu suke amfani da wannan damar ta san cewa gidansu tana da takunkumi bata isa ta fita a lokacin da ta ga dama ba, yanzu ta samu dama akwai cases da yawa da ake kawowa akan wasu samarin da ƴan matan suna amfani da wannan lokacin don aikata badalansu daidai lokacin da Ubangiji yake raban gafara da rahama, daidai lokacin su kuma suna ƙara tsiya suna ƙara lalacewa. Ita iya abin da ya fito da ita shine ta gamu da saurayinta a yi hira a yi sabon Allah a yi duk abin da ba zai yi a yi shi a zahiri ba. To saboda haka in har mace ba za ta kiyaye waɗannan ka'idojin ba, to abin da ya kamata mu kula shine a zuwanta masallaci halal ne, fitanta kuma ta je ta yi barna shi kuma haram ne. To in halal da haram suka haɗu waje ɗaya a ka'ida haram ake fara gabatarwa, to in ya zama ka'ida ta fiqhu al-wasail laha ahkamul maqasid, hanyoyi hanyar da za a biya aikata kaza to hukuncin sa ɗaya da wannan abu, tajeta keɓanta da wani namiji a cikin duhun dare menene hukuncin sa? Haram. Hatta kai ga su yi lalata ya taba jikinta ya rungume ta su duk abin da ba daidai ba, hukuncin sa menene? Haram ne. To menene zai bata daman ta je ta yi wannan abin? Shine fita masallaci. To yanzu fita masallaci ita a karan kanta ya zama mata me? Ya zama mata haram. Ina fatar muna fahimta. Saboda haka wato abin da za mu fahimta shine kasantuwar wasu sun lalace ba shi zai sa kuma a ce to a wannan zamanin zuwan masallaci zuwan mata masallaci sallah duka ya zama haram ba a'a sai dai a kalli wata wanda take aikata abun sai a ce ita a karan kanta tunda ba masallacin take zuwa ba dama in ta je masallacin ma menene makasudin zuwa masallacin shine sallah da ibada to ba shi take yi ba saboda haka ita fitanta dan wannan manufan haram ne amma in fita za ta yi kai tsaye ta tafi masallaci ta je ta yi ibadanta to wannan babu laifi a kanta to saboda haka in aka gano cewa duk da wannan hadisin ya ce ba a hana mata zuwa masallaci amma kowa ya san abinda ake zuwa a yi a masallaci shine sallah da ibada so in aka gano cewa abinda take zuwa ta yi a masallacin nan aiki ne na haram to sai a hana ta yanzu ba zuwa masallaci aka hana ta ba an hana ta zuwa aikata haram ne inda za ta tuba ta gyara za a barta ta je masallaci ta ci gaba da sallanta saboda haka inda za a samu yara ƴan mata biyu suna zuwa masallaci wannan tana zuwa ta tsayu ta yi sallah ta yi ibada ta yi addu'a ta yi karatun alkur'ani wannan kuma tana zuwa ta tare da kawayenta ko samarinta wannan sai a hana ta fita wannan a barta ta masallacinta ita wannan an hana ta zuwa barna ne wannan kuma an barta ta je masallaci ta yi ibadanta to shi yasa Aisha radiyallahu ta'ala anha tace inda annabi zai dawo sallallahu alaihi wasallama ya ga yadda mata suka koma a masallaci da ya hana su zuwa masallaci gaba daya to ita ma Aisha so min tabi ta gani ita ma so min tabi ta gani ainihin badalar da inda tana nan za ta tabbatar da cewa yin annabi na nan zai hana mata zuwa masallaci shine zamanin nan shine wannan zamanin saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace in a idan matal ɗayanku ta nema izinin shi za ta je masallaci to kare hana ta an rawaito cewa a cikin hadisi Abu Ayyub al-Ansari Allah ya kare yadda a gare shi ya auri mata Abu Ayyub al-Ansari babban sahabi wanda shine ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam masauki lokacin da annabi ya hijira daga Makka zuwa Madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya same shi yana da gida gidan sama shi da iyalansa suna gidan sama da aka sai ya je maransa cewa ba zai yi a ce ya aje annabi a ƙasa su kuma suna sama suna taka saman inda annabi yake ba sallallahu alaihi wasallam da aka yi sa iyalansa suka tattaru suka dawo ƙasa annabi da iyalansa suka haura zuwa sama in an dafa abinci sai ce a kai ma annabi sallallahu alaihi wasallama idan an kawo abin da annabi ya rage sai ya gauraya da nashi saboda ya samu albarkan kwanan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abu Ayyub al-Ansari yayi aure a Madina sai aka sanya masa cikin sharuɗan aure shine duk sallan isha matar za ta dinga zuwa masallacin annabi tana sallah baya su amma ya gamsu a haka ka'ida kuma in an yi sharadi dole a cika saboda haka kullun in ta zo ta shirya za ta masallaci sai ce ina za ki je masallaci ko za ka hana ni ne bi ma'ana ai ka san cewa an yi sharadi za ka hana ni sai a'a haka kullun baya su sai da ya bari ta fita masallaci sai bi ta a baya ba su da wutar layi irin nan sai ya shafa bayanta jikin duhu sai ya ruga guje washe gari sai ga lokacin isha ya yi yana shirin tafiya masallaci ta kuma tana zaune ya ce yau ba za ki je masallaci ba ne sai ta ce masa maza sun ɓaci ne maza sun lalace to sai ya zauna lafiya kun ga yanzu ita saboda imaninta wannan shafa bayantan da aka yi bata san wa ya shafa bayanta ba ya sa ta fasa zuwa masallaci saboda imaninta
ballantana kuma a ce yanzu a zamani an kai ga wata kuma abin da zai kai ta fita zuwa masallacin kenan. Lallaciwan ta yi girma. Domin shi wannan aiki na alfasha aiki ne da yake lalata rayuwar mutum, musamman tasirinsa mummuna ga ƴa mace, musamman ga mace. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ba wanda ya kai Allah kishi sama da kishin da Allah yake yi in ya ga bawansa da baiwansa suna zina. Sahabiya Hindu tace ya Rasulullah awa tazni al-hurra, dama ana samun ƙya mai yanci ta yi zina? Ba baiwa ba, ƙya mai cikakkiyar yanci tana gaban iyayenta, ita ba baiwa ba, ba sato ta aka yi ba, ba tsinto ta aka yi ba, ba a ganima aka ciyo ta ba, kuma ta je ta yi zina? Dama ana samun haka? Abin sai ɗaure mata kai. Allah ya ji kan Hindu. A ta zo wannan lokacin da ta tabbatar da tambayanta, abin sai ɗaure mata kai, saboda a ka'ida a wancan lokacin ba ma ya ba baiwa ma bisa tilas ake sanya ta yi zina. Bisa tilas ba yanda ta iya. Shi yasa Allah ya ce wala tukrihu fatayatikum alal bigha in aradna tahassuna litabtaw arad alhayati dunya. Kar ku tilasta muku yanginku su je su yi zina. In suna so su kame, sun so su kame kansu, to kar ku tilasta musu sai sun yi. Ni ma'ana bayi ma ku yangi wanda suke karkashin bauta, suna ganin cewa kaskanci ne da wulakanci a ce su je su yi zina sai in iyayen gidansu sun tilasta musu. Sai sun tilasta musu. To in ya zama cewa shi a karan kanshi wannan aiki na alfasha haram ne, to ina ga kuma wacce ita za ta yi amfani da cewa za ta tafi wajen Allah ne a masallaci, ta fita daga gidan mijinta ko gidan iyayenta, sai kuma ta kama hanya ta tafi wajen shaidan. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, Allah ya ce, akwai wasu mutum uku wanda da ni da su za mu yi fada ranar alkiyama. Daga cikinsu ya ce akwai rajulun uqdiya bi thumma ghadar, akwai mutumin da aka yarda da shi saboda Allah sai kuma ya ha'inci ya yi yaudara. Wacce ta ce na fita zan tafi masallaci, za ta tafi wajen bautan Allah kenan. Mijinta ya gamsu ya batta, ubanta ya gamsu ya batta, uwarta ta gamsu ta batta. Yanzu ta fita ne bisa yarjejeniyar sunan Allah tsakaninta da mijinta ko tsakaninta da iyayenta. Sai kuma ta barke da aikin banza, yanzu ta yi yaudara da sunan Allah. Ranar alkiyama Allah zai kira ta ya ce gani ga ki za mu yi fada yau. Waye zai ci galaba akan Allah? Babu. Saboda haka wannan al'amari ne da ya kamata dole sai mun lura da shi, tare da cewa an halatta zuwa masallaci wa mace, to sai kuma an kiyaye ka'idoji. Sai an kiyaye ka'idoji. Ka'ida ce wa kullu hukmin da'irun ma illati wa huwa allati awjabat li shir'ati. Kowane hukunci yana tare da wato manufar yin hukunci. Manufar zuwa masallaci, halatta mu mace zuwa masallaci, shi da ta je ta yi ibada, ta yi sallah. To in ya zama in ta fita ba sallan take ba, ba ibadan take yi ba, to halaccin fita da sunan masallacin ya fada a kanta, ita a karan kanta. Ya fada a kanta. Abdullahi dan Umar, sahabin wannan hadithu, an rawaito kamar yadda Bukhari ya rawaito cewa lokacin da Abdullahi dan Umar ya karanta wannan hadithin, idza sta'adhanat imra'atu ahadikum fala yamna'ha, akwai ɗansa da ake kiran shi da Bilal, sai ya tashi sai ya ce wallahi la lamna'uhunna. Annabi ya ce in matar ɗayanku ta ce za ta je masallaci kar ya hana ta, shi kuma sai ya ce wallahi sai mun hana su. Abdullahi ibn Umar sai ya fusata ya ce fasabbahu sabban sayyi'a, sai masa mummunan zagi yace aqulu laka qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu wallahi la namna'uhum ina ce maka annabi yace kai kuma kana ce wallahi sai ka hana su daga yace wallahi la ukallimuka abadan har abada baran sake maka magana ba daga yau har ka mutu ba ni ba kai hanna mutu ba ni ba kai ince maka annabi yace kai kuma kai rantsuwa kace a to almuhim shine shi kanshi bilal dan abdullahi ibn umar yayi la'akari ne da yadda zuwa masallacin mata ya koma a lokacin sa bayan annabi ya rasu to shi yasa da mahaifinsa yace annabi yace kar ku hana su shi kuma yace to wallahi sai mun hana su to sai amfani da tarkibin kalma wato yayi amfani da kalma wajen fuskantar maganar sai amfani da kalmar da bata dace ba wanda take nuna cin zarafi ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma mun ji ita Aisha cewa tayi ba mu za mu hana su ba da annabi zai dawo da ya hana su zuwa masallaci imana tun da yanzu annabin ya rasu kuma ba zai dawo ba to ba wanda yayi sai hana amma inda zai dawo to da ya hana to amma mun ji cewa wanda hukuncin ita ya hau kanta cewa abinda take zuwa yi a masallaci ba shine makasudin zuwa masallaci ba to ita ana iya taka mata burki ana iya taka mata burki Allah ya kiyaye al-hadith al-khamis 10 hadisi na 15 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد فقيل لها لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار قالت وما يمنعه أن ينهاني قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله متفق عليه an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara mishi yadda Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa yace kana timra'atul li Umar yace akwai wata mata cikin matan mahaifina Umar din Khattab ta kasance tashhadu salata subhi wal isha'i fil jama'ati fil masjid ta kasance duk wata sallar asuba da isha to tana zuwa ta yi a cikin jami'i a masallaci فقيل لها وترن سي aka ce da ita lima takhrujina waqad ta'lamina anna umara yakrahu dhalika wa yaghar me yasa kike fita bayan kin san cewa umar baya san fitin da ke zuwa masallaci kuma yana da tsananin kishi qalat sai tace wa ma yamna'uhu an yanhani ato in har baya so kuma yana kishin fita na masallaci to me yasa bai hana ni ba ai da sai ce kanna sake fita qala sai yace yamna'uhu qawlu rasulullah sallallahu alaihi wasallama abinda yake hana shi ya hana ki fita shine fadin annabi sallallahu alaihi wasallama da yace la tamna'u ima allahi masajidallah kar ku hana mata bayin allah zuwa masallatan allah wannan shine abin da yasa Umar baya hana ki zuwa masallaci amma baya su kuma yana kishi to wannan hadisin zamu ga cewa kusan suna koya mana darussa ɗaya da wancan hadisi na 14 shine babban darasin shine halaccin fitan mace zuwa masallaci abu na biyu shine a bil muqawama abin da yake ɗaya bangaren da wannan hukuncin shine zuwan mace yin sallah a masallaci yana da falala amma kuma sallanta a gida yafi mata falala sallanta a gida yafi mata falala yasa a wata ruwa yace la tamna'u ima Allah masajidallah sai yace wa buyutuhunna khairul lahun su yi sallan su a gidajen su yafi musu alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallama yace kuma mafi alkhairin sanda mace za ta fi mafi samun alkhairi da matsayi a wajen Allah shine lokacin da take can kuryan ɗakin mijinta saboda haka yace tayi sallanta a can cikin ɗakin mijinta ya fi mata alghaibi sama da tayi sallah a farko farkon daki mijinta bi ma'ana a zamanance sai mun ce mace tayi sallanta a uwar dakinta ya fi mata alkhairi sama da ta fito falonta tayi sallah tayi sallanta a falonta ya fi mata alheri sama da yin sallanta a tsakar gida tayi sallah a tsakar gida ya fi mata alkhairi sama da ta tafi masallaci sallah saboda haka ita sallanta shi namiji grade 1 sallansa shine sallah a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallama yace ku yawaita halattan sallan jami'i saboda sallar jami'i yana da fifiko akan sallan mutun ɗaya da daraja 27 wannan a haƙin namiji kenan amma a haƙin mace darajanta mafi falala shine taje ta yi sallan ta a cikin ɗakin mijinta a ɗakin mata ƙure can ƙarshe can taje ta yi sallan ta a can ƙarshe yafi mata alheri duka wannan kuma yana nuna mana ashe babu abin da yake da daraja da kima ga mace sama da ɗakin mijinta wannan shine mafi alkhairi a wajenta shi yasa wata budurwa ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce ya rasulullah kai mun wasiya sai manzo Allah ya ce da ita in wajatti zaujan salihan fatazawwiji in kin samu miji nagari kawai ki je ki aure in kin samu miji nagari ki je ki aure wannan budurwa ce ta ce ma annabi yi min nasiha da ta ce mata ki sallah ki azumi ki kaza wannan suna da kyau amma babban jigonta shine fadawanta hannun miji nagari in kin samu miji nagari to ki je ki aure saboda ya nuna mata cewa mafi alkhairin inda mace take shine lokacin da take cikin ɗakin mijinta shine babban alkhairin da ke tsakanin mace da ubangijinta so in ya zamo in ya zamto cewa sallah ma an nuna wa mace ina ma ta yi a ɗakin mijinta ya fi mata alkhairi fitanta zuwa masallaci ta fita ta koma ta fita ta koma ya halatta amma ta zauna a gida ta ya fi mata alkhairi ina kuma ga fita wanda yake ba mai muhimmanci ba ko kuma muhimmancinsa bai kai sallah muhimmanci ba saboda haka yana halatta ga mace ta yi sallah a masallaci amma abin da ya fi mata alheri shine in za ta yi sallah ta yi sallah a gida sannan kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna mana cewa mata in sun isa masallaci za su yi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alkhairin sahun namiji sahun maza mafi alkhairinsa shine sahun farko mafi sharrin sahun maza shine sahun ƙarshe mafi alherin sahun mata shine sahun baya mafi sharrin sahun mace shine sahun gaba saboda a nuna cewa koda ta zo masallacin to shi namiji in ya zo a farko ya tsaya a can gaba ita mace in ta zo a farko ta tsaya a can baya saboda a nesan ta tsakaninsu a nesan ta tsakanin maza da mata da haka ana kokarin nesan ta tsakaninsu saboda a nuna cewa in dai namiji ba muharraminta bane to haduwansu da ita babu alkhairi so ina so mu dinga hada duk abinda za mu ɗauka na fiqhu da abinda yake faruwa a zamanin nan namu in ya zamto sallar ma an je masallacin ana ce ma namiji in ka zo kai tafi can gaba ke mace in kin zo tafi can baya kar ku haɗu ina kuma ga wanda za a ce shi namijin da macen dil ma za su hada a waya cewa ki fito na fito za mu haɗu abinda ya fito da su masallacin kenan ki fito in fito mu haɗu canji ba ma ibadan ce ta kawo shi ba balle a ce ma namijin yayi can gaba a ce wa macen ta yi can baya a su dama tun fil azal su abin da ya kawo su masallacin shine su haɗu da junansu. Saboda haka wannan ya kamata mu kula da shi ƙwarai da gaske. Sannan kuma
alaikum assalam,
saboda musuluncin ya ƙara nuna mana cewa har yanzu bayan an ce ma namiji ya tafi can gaba, mace ta tafi can baya su yi sahu, ana so a ƙara kiyaye alaƙa tsakanin namiji da mace. Sai musulunci ya koyar da mu inda liman zai yi rakkanuwa, a ce duka maza ba su gane ba, to in maza sun gane za su yi mishi tasbihi, in duka maza ba su gane ba, to ita mace ba a so a ji sautinta. Abinda za ta yi shine me? Shine tafi. Shine musulunci ya ce, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, at-tasbihu lirrijal wat-tasfiqu lin-nisa. Tasbihi na maza ne, tafi kuma na mata. Tafi na mata. To saboda haka ana ta so a ƙara nuna mana fa, duk yadda aka kai ko da an je masallacin, to cikin abin da ya kamata a lura da shi a masallacin shine raba alaka tsakanin maza da mata a masallaci. Raba alaka tsakanin maza da mata a masallaci. Annabi sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi wani aiki ne mace za ta yi mafi alkhairi, Annabi sai ya ce, Allah tarar rijala wala yarahar rijalu. Abinda mace za ta yi mafi alkhairi shine kar ta ga maza kar maza su ganta. Kar ta ga maza kar maza su ganta. Sai illa lura ta sa dole ta ga maza ko maza su ganta, bisa kiyaye sharuɗa da ka'ida na musulunci wajen ta gansu ko su ganta. Amma mafi alkhairin abinda za ta yi shine ta tare kanta kar ta ga maza, ta tare kanta kar maza su ganta. Saboda haka duda halacin zuwa jam'i ga mace, to kuma wajibi ne a kiyaye sharuɗa. Sannan duka wannan hadisan mun ji cewa sun nuna mana kar maza su hana. Kenan abinda za mu ɗauka a wannan shine, in macen ta fita zuwa masallaci a ƙashin kanta, ko da ibadan ta je yi ba da izinin mijinta ba, ta aikata saɓon Allah. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, in matar ɗayanku ta nemi izininsa kar ya hana ta. Kenan ita ɗin ma bai halatta ta fita ba sai da me? Sai da izinin shi. Dole sai da izinin shi. Wannan yana kai komai ya ƙara tabbatar mana cewa fa, duk yadda mace ta kai ta komo muddin tana ƙarƙashin auren mijinta, to mijin shi ke da iko a kanta. Ba ta da wani kataus da daman ta yi tasarrufi makaran kanta sai da izinin mijinta. Masallacin yanzu za ta fita wajen Ubangiji, shi bai halatta ya hana ta ba, bai halatta ya hana ta ba in ta nema. Ita kuma bai halatta ta ce, tunda an ce kar ka hana ni, to bari kawai in fita bayana ne mai izinin ka ba. To ita kuma ta yi haram. Ta yi haram. Mijin ya dawo domin lura da kula da haƙƙin mijin ya fi zama mafi alkhairi sama da tafiyan ta masallaci. Kaka ita ɗin in za ta fita, to sai ta lura da abin da kuma zai kiyaye mata haƙƙoƙin aurenta. Ba mamaki misali mijinta ya yi tafiya, ya yi waya cewa ina hanyar dawowa, na kusa shigowa daga Gombe, ina kan gari, na kusa isowa. Sai kuma aka kira Isha, sai kuma ta yi alula ta sa hijabi ta kama hanyar masallaci, ta tafi sallar Isha a cikin jam'i. Wannan mata ai ta yi hauka. Ta yi hauka. Yanzu tsayawa ta karbi mijinta ta yi masa hidima shi wajibi ne. Zuwanta masallaci kuma mustahabi ne. To bai yiwuwa kuma mustahabi ya danna me? Ya danna wajibi. Ba zai yiwu ba. Ko wataƙil mijinta na zaune yana jiran cewa ta sauke masa girki, sai a kira sallah, tunda girkin bai kammalu ba zai tafi ya je yi sallah inda abincin ya hadu gashi a gaban sa ne to bai ma halatta ya tafi sallah ba sai ya ci abinci saboda kawar da tunani a cikin sallah haka zai tafi masallaci yana sa maransa cewa kafin ya je ya dawo abinci ya sauka ita ma sai ta sauke abincin kar ya kone sai kuma ta sa hijabi da taho masallaci ta yi hauka to saboda haka sai ta lura ta kula sannan kuma ita a kashin kanta ya kamata a matsayin mace na mace ta dinga lura da menene in nayi mijina yake bata masa rai ko da kuwa abun yana da kyau sai ta yi kokari ta guji wannan abu muddin abun ba wajibi bane da Allah ya wajabta mijinta baya son mutunta masallaci watakil saboda kishinsa ya halatta kuma ya kishin iyalinsa bal ma dole ne ya kishin iyalinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cin wadanda ba za su saju da rahmar Allah ba akwai da youth wanda bayi da kishi mutumin da bayi da kishin iyalanshi gaba daya to banda shi cikin rahmar Allah wanda watakil yanzu irin yanda ake a zamanance idan an yi aure bayan sati ɗaya ko kwana uku ko wasu satuttuka ango zai kira abokansa su zo cin abinci a gidansa da kai sa matan ta yi kwalliya ta yi ado ta sanya kaya masu kyau ta fito face ta zo tana yawo gaban abokansa tana serving ɗinsu abinci shi kuma jakin yana zaune yana jin daɗi abin da yake so shine yana so ya nuna ma abokan cewa ashe da gaske matar kyakkyawa ce to wannan ya auro matar mu ta mu duka kenan ba tashi shi kadai ba to me wannan dabi'ar annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba zai shiga aljanna ba babu shi babu rahmar Allah to shi yasa kun ga Umar yana da kishi wannan kuma dabi'ar Larabawa ce tuntuni ko a tarihi kake karanta dabi'ar su haka take suna da kishi a wajen Balarabe yana cikin aikin da zaka yi mishi mafi girma ya kira ka yi maka godiya shine in kun gamu da shi a hanya shi da iyalinsa karka mai magana kauce kawai saboda bayi so matarsa ta ji muryanka ko sallama karka mishi kawai kauce to in kun gamu zai jinjina maka ka karrama shi ka mutunta shi Allah sarki dumu anan wani ma zai kira abokin a waya ya ba wa matar ya ce ga aboki na nan ku gaisa kai Allah ya sa mu dace so dan haka mutum mai kishi musulunci yana son shi musulunci yana son mutum mai kishin iyalai wanda baya son idan wani ya kai kan zuwa ga kan haramun a jikin iyalinsa in za ta fita zai tsaye da ita ya tabbatar ta yi shiga irin ta musulunci duk inda za ta je yana kokarin tattare ta kalta cakuɗi da wasu mazan da ba muharramanta ba amma wanda zai bata kofa ta je ta yi abin da ta ga dama ta cakuɗi da wanda ta ga dama to wannan kuma mahaukaci kenan mara hankali to kenan in ita ta iya fahimtar cewa mijina yana da kishi to ita sai ta yi kokarin faranta masa kokarin faranta masa kuma shine sai ta kame ta danne ita ma kuma sai ta dauki mafi alkhairi daukan mafi alkhairi kuma shine tunda mafi alkhairi a gare ta shine ta yi sallah a gida sai ta rungumi mafi alkhairi sai ta rungumi mafi alkhairin ta sai ta yi sallah a gida kun ga ta sama daraja guda biyu ta yi sallah mafi alheri ta kuma samu daraja da falala da ladan faranta ma mijinta ba wai so ake yi tunda an ce wajibi ne a kan ta in ta roke shi wajibi ne a kan shi in ta roke shi ya batta sai ta ce a to ai shikenan tun da yau mun yi rigima da kai bari a zo lokacin sallah zaka ga bala'i dan zo in kare kunsa maka bakin ciki dan tambaye ka kuma dole ka bani wannan bata kyauta ba tayi amfani da halacci dan ta musguna ma mijinta bata kyauta ba to saboda haka duka wayannan suna ƙara tabbatar mana sannan wannan hadisi na Umar yana tabbatar mana da cewa shi mumini duk inda aka ce ga umarni daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ran shi baya son abin to haka yake hakura ya sallama mumini bai jayayya da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ce wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim idan Allah da umarni da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi umarni to mumini ko mumina ba su da wani zaki ba su da wani zaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi imanin ɗayan ku baya cika har sai ya zama son zuciyarsa yana biye ne da abin da nazo da shi bi ma'ana sai ya zama yana iya matse son zuciyarsa ya danne son zuciyarsa ya bi abin da nazo da shi koda kuwa ba haka yake so ba a ran shi amma zai iya hakura ya bi abin da nake so da kawai wannan hadisan suna nuna mana mace tana da halacci na taje ta yi sallah a masallaci miji haramun ne a gare shi ya hana ta zuwa masallaci muddin ta cika sharuɗan fitan kuma tabbas abin da zai kai ta masallacin shine makasudin zuwa masallacin sannan kuma duk wani abin da za ta aikata ba daidai ba a masallaci ta sani cewa aikata wannan abin haram ne bal ma haramcinsa yana ƙara girma gwargwadon girma da matsayi da darajar inda aka aikata haramun nan saboda haka wanda za ta ji ta kiyaye yana daga cikin abin da yake haramun a masallaci haramun haramun shine daga sauti a masallaci haramun ne daga sauti a masallaci ga kowane ne ko da zikiri ne za a yi baya halatta a masallaci kawai an idan da sallah kawai a ce a hada baki ayi zikiri gaba ɗaya wannan daga sautin da za a yi a masallaci haram ne yasa zikirin bayan sallah ma aka ce kowa ya yi shi a zuciyarsa bakinsa kawai ya motsa kada daga sauti in ba liman ba yana hudu ba wannan shi ya halatta a gare shi ya daga sauti yana daga cikin siffan hudu ba annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga muryarsa in yana hudu ba idanunsa su yi jajazir saboda a fahimci sakon da ake so a isar ya halatta maliman musamman ya fahimci zukatan mutane ba su tafiya da hudu ba mai sanyi to ya halatta a gare shi ya muttike ya daura fuska ya canza kalan idanu ya zubda hawaye ya yi kuka ya daga murya ya daki minbari da karfi saboda hankalin kowa ya dawo jikin shi mai bacci ya tashi amma in ba haka ba to baya halatta daga sauti a masallaci ballantana kuma daga sauti wajen taɗi a taɗin duniya inda za a haɗin kenan a yi taɗin a ce masallaci lokacin da wasu suna nan suna neman gafaran Allah wasu suna neman rahman Allah wasu ko sun koma gefe iya abinda suke yi shine taɗi taɗi Allah ya sa mu dace Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu ya biya mana bukatun mu da alkhairi ya sanya mana albarka a cikin kasar mu ya sanya mana alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu yanayi da hali da kasar mu take ciki na rashin tsaro da rashin aminci Allah ya kawo mana sauki ya kawo mana agaji a ajiyan nan akwai ɗaya daga cikin sarakunan mu na arewa wanda ɗan kidnapping suka kama shi suka kashe shi wanda ya kamata mu yi mishi addu'a Allah ya gafarta mishi Allah ya gafarta mishi sarkin gobir Allah madaukakin sarki ya mishi rahama Allah madaukakin sarki ya sa aljanna ta zama koma a gare shi da kuma ta'ziyar mu zuwa ga duka mutanen gobir da al'ummar musulmin arewa baki daya Allah ya ji kanshi ya mishi rahama halin nan da kasar mu take ciki waɗannan masu wannan ayyuka muna roƙon Allah in masu kintsuwa da shiruwa ne a ilimin sa na gaibu muna roƙon Allah ya shirya su Allah ya kintsa su in ba masu shiryuwa bane muna roƙon Allah ya hada tsakaninsu Allah ya wargaza tsakaninsu Allah ya hargitsa tsakaninsu. Allah muna roƙonka ka sa su kashe junansu da kansu. Allah ka sa su kashe junansu da kansu. Allah ka sa su wulakanta junansu da kansu. Abinda suke ma wasu na sace su, Allah ka sa ya koma kansu. Allah ka juyar da shi ya koma kansu. Waɗanda suke ɗaukan nauyinsu cikin manyan ƙasa, muna roƙonka ya Ubangiji, yadda suka cire tausayi da imani a zukatansu, suke ba da dama a sace ƴan uwanmu musulmai, a ɗauke su a karkashe su. Muna roƙonka ya Allah ka juyar da zukatan masu aikin ya koma kansu. Allah muna roƙonka duk wanda ke da hannu akan wannan, Allah ka sa a ɗauke shi. Allah ka sa a sace shi. Wulakancin da ake ma musulmai, Allah ka ɗaura masa ninkin baninkin sa. Allah ka ɗaura mishi ninkin baninkin shi. Muna roƙonka ya Allah ka tsare mu. Allah ka tsare mu. Allah ka tsare mu. Allah ka kare mu. Allah ka kare mu. Kai kare mu da kariyanka ya Allah. Ka tsare mu da tsarewarka ya Allah. Ka tsare mu da tsarewarka ya Allah. Kasar mu, musamman yankin mu na arewa, muna ƙara roƙonka ya Allah ka ƙara mata tsaro. Ka ƙara mata tsaro inda waɗannan matsalolin suka shiga a jihohin Sokoto, Zamfara, Kebbi, Katsina, Niger, Kaduna. Allah ka kawo musu sauƙi. Allah ka kawo musu agaji. Sauran jihohin da wannan abun bai je ba, Allah ka takaita shi. Allah ka takaita shi. Allah kar ka kai shi. Allah ka yassare mana, kai mana albarka. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabannar. To Allah ya bata lafiya. Allah ya bata lafiya. To Allah ya gafarta mata. Allah ya mata rahama. Allah ya sa aljanna ta zama koma a gare ta. Allah ya ji kanta ya mata rahama. Sauran ƴan uwa da suke marasa lafiya na gida da asibiti, akwai wacce aka yi mata aiki shekarun jiya, ita ma tana buƙatar addu'a. Allah ya sa ya bata lafiya. Ya sa an yi asa'a. Allah ya warkar da ita da sauran marasa lafiya. Waɗanda suka rigaye mu, Allah ya musu rahama ya gafarta musu. Allah ya ji kansu ya gafarta musu. Allah kuma ya sa mu cika da imani. Wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين آمين آمين.